Sufeta Janar ne ‘yan sandan Najeriya kenan, Muhammad Adamu Abubakar ke aikewa da sakon gargaɗi ga ‘yan siyasa da su guji tayar da rigingimin zaɓe, inda yake jaddada cewar rundunar ‘yan sandan Najeriya ƙarƙashin jagorancinsa za ta yi aiki ba sani ba sabo. Tare da tallafin sauran hukumomin tsaro, wurin gano da kuma cafko duk wani ko wasu gungun mutane da ke sanyiwa tsarin demokuraɗiyya karan tsaye. Ko gabanin haka ma dai, sai da baki ɗayan jam'iyyun Najeriya suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya kafin lokaci da kuma bayan zaɓe, ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamitin neman zaman lafiya kuma tsohon shugaban Najeriya General Abdulsalami Abubakar. To sai dai kuma yadda manyan jam'iyyun APC da PDP ke zargin junansu dangane da zargin kowace na shirin tayar da hankali lokacin wannan zaɓe abu ne da ke tayar da hankalin jama'a a ƙasar. A bayan dai, ministan labaran Najeriya Lai Muhammad ya ce sun gano wani shiri da 'yan adawa ke yi na yin amfani da mayakan Boko Haram da kuma 'yan bindiga daɗi wurin wargaza shi wannan babban zaɓe. Ita ma jam'iyyar PDP mai adawa ta zargi APC mai mulki da yin basaja, inda ta ce APC ta samar da motocin da ta yi wa fentin PDP makare da makamai da 'yan jagaliya waɗanda za su kawo rudani yayin wannan zaɓe domin a ɓata mata suna. To ko yaya sauran ƙananan jam'iyyu da ke takara a wannan zaɓe ke ganin wannan cece-kuce na manyan jam'iyyun biyu?
So sunana Dr. Rabi Ahmed Rufai, ni ne ɗan takara na mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar African Action Congress. Mu a wurin mu ganin su muke duka abu ɗaya ne. Yau ka waye gari ne ka ji dan nan ya koma nan, dan nan ya koma. Shugabannin spa na PDP wurin guda biyar yanzu a fatin APC suke. Tun da aka kirkiri juna su ne suka haɗu kullum, malpractice ne tsakanin suke wa juna cuɗanya, zargi da waye. Kishin kansu da aljihunsu ne da ne sa zarge-zargen ya yi yawa. Zai iya yiwuwa ma mai abin mai yiwuwa yana da wani tasiri da abin da yake gaske, amma ai abin da suka rika yi kenan tuntuni su kitsa rigingimu.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne yadda zaɓen zai kasance. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Cibiyar Tasi Sadwa da ke fitar da rahoton wata-wata kan bincike da bibiyar kalaman ɓatanci ta kafofin sada zumunci da sauran kafofin yada bayanai ƙarƙashin wani shirin musamman da ta ɓullo da shi kimanin watanni biyar baya, ta ce ta lura da kyau kalaman ɓatanci masu nasaba da addini sun yi sauƙi sosai a kafofin sada zumunta, lamarin da ta alakanta da shirin ta na daƙile lafazan ɓatanci. Sai dai Dr. Yunus Zakariyau da ke zaman daraktan cibiyar ya ce a baya-bayan nan yunkurin nasu na cin karo da cikas.
Koma bayan da aka samu shi ne cewa a 'yan kwanakin nan za ka gani waɗanda bai kamata a ce sun yi ba su suke yi, musamman ma za ka ga shugabannin jami'u. A ɗan kwanan nan wani gwamna ya ce masu sanya ido wasunsu za su koma a gida cikin jaka. To kaga wannan mu a yadda muke fassara shi, masu goyon bayansa idan sun ga kowanne mai duba ido su auka mishi, su kaga talafi ne mara daɗi.
A nasa ɓangaren guda cikin dattawan Kano Alhaji Kidada Muktar na cewa jam'iyyun siyasa, jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki a sha'anin zaben Najeriya ne suka gaza wajen sauke nauyin da ya rataya a wuyansu.
Su kansu jam'iyyu ai su suka sa hannu akan cewa za a yi zaben nan a cikin lumana da zaman lafiya. Wannan suna da haƙƙin su tabbatar cewa su a jam'iyya sun riƙe wannan sun yi aiki da shi. Ita kanta hukumar zaɓe ai ita ma tana da wannan, tana da haƙƙin. Kuma in har in za a ce akwai waɗansu wato masu takara har aka ga cewa suna da waɗansu halaye da ɗabi'u ko kuma suna yin wasu abubuwa waɗanda suka keta haddin wannan abu, ya kamata ta ɗau mataki a kansu. Sai kuma dakaran tsaro. Su kuma su ma suna da haƙƙinsu. Haƙƙinsu shi ne duk wannan da ake yi don al'umma da jama'a su san cewa abin da ake musu mai amfani ne ita kanta al'umma. Ya kamata ta sa ido na cewa idan ka zo kana neman amincewar mu, to ya kamata mu duba fa ɗabi'arka da halayenka. Idan muka ganka cewa a'a kana jan 'ya'yanmu zuwa ga abubuwan da suke na ta'adda, ya kamata ita kanta al'umma ta ce to ba ma buƙatar ka.
ta amma Dr. Yusa Zakari ya ce cibiyar ta sita tare da abokan aikinta sun kafa wani kwamiti mai karfi domin jan hankalin shugabanni su fahimci hadarin kazaman lafsuzan da ke fitowa daga bakunan su
wannan yake karkashin jagorancin Dattijo Professor Ibrahim Umar da kuma Bishop din Catholic na nan Kano da kuma manyan mutane daban-daban da fahimi a cikin Kano din haka kuma a ƙasa din ma akwai wayannan yunkurin da ake yi dan a tabbatar cewa su manyan da ya kamata bakin su ya zama yana irin waɗannan kulcin ba.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.